هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه وقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قام إلى أهله فجاء بعجل سليم وقربه إليه قال ألا تأكلون فأوجس منهم ريحا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصدت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا وديا غا الله سبحانه وتعالى مي كوا مي كومي شيني يهدا مو ا wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a nan nan cikin garin Gusan jihar Jigawa a wannan yammaci na Asabar wanda yau 15 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda kuma ya dace da 15 ga watan uku miladiya 2025 muna cikin sura ta 51 suratul Dariyat. Karatun da ya gabata mun tsaya a aya ta 22 wanda gashi yau an tashi aya ta 23 sai dai akwai ƙarashin tafsirin aya ta 22 da kuma aya da 3 din wanda ba mu karanta a cikin tafsiri ba. Can a cikin tafsiri yace wa fis sama'i rizqukum, a cikin sama akwai arzikinku. Shi ayil matar shine ruwan sama, al musabbabu annahu nabat, wanda ake samar da tsirrai ta hanyar sa. Alladhi huwa rizqun, wanda shi wannan tsirrai shine arziki gare mu. Wama tu'adu, wanda kuma abinda ake muku alƙawari, min al-ma'ab, na daga makoma, wa thawab, da sakamako, wal iqab, da kuma aquba, ay maktubun dhalika fis sama', duk wannan suna rubuce a sama. Wa rabbis sama'i wal ard, inna rantsuwa da ubangijin sama da ƙasa. Innahu shi, sai ce ai ma tu aduna bihi, abinda ake muku alƙawari da shi, la haqqun, dahir ne, tabbas ne, mithla ma annakum tantiqun, kamar dai yadda kuke furta magana. Mai tafsiri sai ce bi fathil lam, ya ce mithla ma annakum, shine mithla, yace murakkabatun ma'ama, wato an rakkabata tare da masu zamo kaman abu daya. To shine in aka ce mithla ma annakum, al ma'ana abinda ake nufi mithlu nutqikum, kamar dai yanda furcin ku yake fi haqiqatihi, a bisa haqiqanin sa. Ai ma'lumatun indakum, sanannan abu ne a wajenku. Wa daruratan suduruhu ankum, kuma abu ne da ya zama tilas magana ta fito daga bakunanku. Sai ce wa qari'a bir rafi'i, an karanta da rafa'a, a ce mithla, yace sifatu, wato ya zamo sifatun, ya zamo sifa. Kidan da aka ce innahu la haqqun mithlu, sai zamo mithlu sifa ce ta haq domin wancan marfu'i wannan ma marfu'i wannan ita ce qira'a ta hamza da kisa'i da kuma shu'ba manan shatibi Allah ya ji kansa da gafara yana cewa wa qul mithlu ma bir raf'i shammama sandala shinun ramzi ne da hamza da kisa'i sadu kuma ramzi ne na shu'ba kenan su wannan uku sun karanta mithlu ma annakum to sai mithlu ta zama sifa ta haqqun to idan an karanta aka ce mithla shine shi mai tafsiri yake cewa wa ma za'ida ay kama annahu la shakka lakum fi annakum tantiqun kaman yanda babu shakku cewa kuna yin furci yambagi Allah ta shakku to ya kamata kada ku yi shakku fi haqiqatihi wato a cikin haqiqanin alqur'ani kenan in mun ce mithla wasu ka ce mansubun bi naz'il khafif kenan ka mithli ma annakum tantiqun ma sai ta zama masdariya kenan ka mithli nutqikum kaman dai da furcin ku yake to shine abinda mai tafsiri ko kuma ce mansubatu alhaliya kenan wannan mithla din an yi mata nasaba halin kasancewar irin yadda kuke yin furcin magana yace kana zaid ibn marsad mai tafsiri yake cewa zaid dan marsad yake ta anna rajulan wani mutum jaa wato yaji yunwa bi makanin a wani wuri wa laysa fihi shay'un kuma babu wani abincin da zai ci a wannan wurin fagala sai ya ce allahumma yace ya allah rizqakal ladhi wa'adtani ina roƙon arzikin nan da kai mun alƙawari bihi da shi fashabi'a sai ya koshi nan take warawa kuma yaji baya jin kishirwa min gairi ta'amin wala sharabin ba tare da ya ci abinci ko ya sha abin sha ba to wannan gaskiya ƙarfin yaqini shi ke sa mutum ya kai ga wannan nakan faɗa so da dama yanzu zaka ga akwai addu'a guda ɗaya mutum ɗaya ko mutane biyu sun karanta addu'ar Allah ya biya musu bukata wasu sun karanta barkatai shiru to su wa'intan sun gamsu a cikin zukatansu kawai Allah zai biya bukatar ba sa shakkun komai to kuma Allah sai ya mu'amalance su da yaqininsu to kai kuma cewa kai bari in gwada in gani ko a dace to kaga sai a kasa dacewa akwai ɗaya daga cikin sahabbai ba zan iya tuna sunansa ba magauta suka yi masa kofar rago sun fi ƙarfinsu to sai ya taho a sukwane shi da mutanensa kawai ya ce bismillah suka taka ruwa suka wuce ruwa mai zurfi kogi shi da mutanensa ba wanda ya lume to ƙarfin yaqinin da ya zo da shi kawai Allah zai taimake shi bai yi wani inda-inda ba to kai kana tsoma kafa kai baya lumewa za ka yi saboda dama kai baka gamsu cewa Allah zai maka wannan din ba to wannan kun ga shi da ya ji yunwa babu abinci ya ga cewa an ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun kuma Allah ya rantsuwa da kansa yace ina rantsuwa da ubangijin sama da ƙasa wannan abin da nace arzikin ku yana wajen Allah tabbas ne kamar yadda kuke magana to shi ma da ya ji yunwa sai ce to Allah ina roƙon ka arzikin nan da kai mana alƙawari nan take ji ya koshi tim tim to kai kila yanzu zaka maimaita cikin tarbi ka ji shiru saboda dama kana inda bari in gwada ni ba in ko adace ko ba adace ba to yaqini yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam akwai wani daga cikin magabata ina jin kowa sunna ibn ashyam mutum ne mai tsantseni mai gudun duniya bai so ya roƙi ɗan adam wani abu da ya yi tafiya sai dokin sai ya mutu shi kuma bai so ya roƙi wani sai ce Allah ka san ba na so in roƙi wani daga cikin bayinka ba ni aran dokin nan zuwa gida kawai sai doki ya tashi ya hau doki kallau ya je gida yana zuwa ya saukai ce to wannan aro ne ku sauri ku kwance sirdin ana kwancewa ya faɗi to kaga yanzu kai yanzu ko da babur ɗinka ya yi faci karshe kuma sai dai ka nemo makaneza ko abin da yake ba da haka Allah ya datar da mu to yake cewa wa an abi sa'id bin khudri radiyallahu an kalbo daga abu sa'id Allah ya kara masa yadda kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace law anna ahadakum da a ce ɗaya daga cikin ku farra min rizqihi ya gudu dan ya guje wa arzikinsa latabi'ahu to arzikin nan sai ya bi shi a guje kama yatba'uhu al-maut kaman yanda mutuwa za ta bi shi a guje ma'ana ba ka tafi nema ba ka gudu to zai bi ka tunda farkon abin da za a rubuta kana cikin mahaifiya menene bi katbi rizqihi arzikin ake so mu rubutawa yawa duk inda kake sai ya same ka duk inda yake sai ka same shi Allah ya datar da mu to ayoyin mu na yau Allah subhanahu wataala yake cewa hal ataka hadithu dhayf ibrahim shin labarin bakin annabi ibrahim ya zo maka al mukarramin ababen girmamawa da mutuntawa idh dakhalu alayhi yayin da suka shigo wajensa fa qalu salama sai suka ce muna yi maka sallama qala salam sai yace aminci ya tabbata gare ku qaumun munkarun wasu mutane ne dai wanda ba sanannu ba faraga ila ahlihi sai ya lallaba zuwa ga iyalansa fada'a bi'ijlin samin sai ya zo da naman dan maraki mai mai faqarrabahu ilayhim sai ya kusata su zuwa gare kusata shi zuwa gare su faqa qala sai ce ana ta'kulun shin ba za ku ci ba fa awjasa minhum khifa sai ya tsorata da su qalu sai suka ce la takhaf kada ka ji tsoro wa basharuhu bi ghulamin alim sai suka yi masa bishara da da wanda yake ainihin masani faqabalat imra'atuhu fi sarratin sai matarsa ta fuskanto a cikin sowa da ƙara fasakkat wajhaha sai ta mare fuskarta wa qalat tace ajuzul aqim tsohuwa bakarariya ita ce za ta samu haihuwa qalu sai suka ce kadhalika qala rabbuk haka nan ubangijinki ya faɗa innahu huwal hakimul alim kuma shi gwani ne masani to yan uwa wannan kissa ta sayyidina ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam tana dauke da darussa a rayuwa da kuma koyon zamantakewa Allah subhanahu wataala ya faɗa mana da ya kawo kissar annabi yusuf alaihi salam tare da yan uwansa da aka je karshe karshen sura Allah sai ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab tabbas a cikin kissar annabawa da yadda zamantakewa su ta kasance da mu'amalar su da mutane akwai izna akwai darussa masu dimbin yawa amma gawa li ulil albab ga masu lafiyayyun hankula al'aqalu daban al-lubbu daban al-lubbu shine lafiyayyen hankali yanzu shi lubbu dabba ba ta da shi amma dabba tana da al-aqalu ala hasabiha akwai malamai da suke cewa dabba ba ta da hankali wannan ra'ayi ne daga cikin wasu magabata matancan amma idan ka tara hankali zaka ga cewa dabba ba hankali ne ba ta da shi ba Allah ya ba ta dan hankali na daidai bukatarta wannan tasa zaka akwai dabbobi masu ne masu karba koyarwa yanzu kasashe da suka ci gaba zaka ga cewa suna koya wa karnuka hatta zuwa su wuce fa ne ko ba haka bane yaje ya wuce fa ne ya zubar da bola yayi kaza yayi kaza to wannan alama ce ta hankalin da Allah ya bashi na iyanansa to amma al-lubbu dan adam kadai Allah yake mu wannan shine lafiyayyen hankali na karban takalif to Allah subhanahu wataala anan sai ya soma da tambaya yace hal ataka hadithu dhayf ibrahim shin labarin bakin annabi Ibrahim ya zo maka? Tambaya a cikin Alkur'ani tana zuwa da sigogi. Akwai istifhamut tashwik, akwai istifhamut tahwif wat tarhib, akwai tambaya wadda ake so a saka maka begen abun da kaunar abun da san abun. Kaji kanun labaran wanda ka matsu kaji me zai biyo baya. To wannan shine istifhamut tashwik. Akwai istifhamut tahdid, tambaya ta barazana da jan kunne. Kun ga wannan da aka ce hal ataka hadithu dhayf Ibrahim, wannan istifhamut tashwik ne, tambaya ce ta asa maka bege lalle kana so ka ji wannan labari. Allah yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunziikum min adhabin alim. Wannan istifhamu tashwik ne, tare da cewa ba tambayar ake nifi ba, kawai begin ake so a saka maka. Me yasa shi Allah aikin sa ba ya tambaye kowa? Yanzu ba shawara ka ake nema ba, a faɗa ko kada a faɗa. A'a, an faɗa ce hal adullukum, domin ka ji begen ka matsu ka ji wani kasuwanci ne wannan, wanda idan ka aikata zai tsiratar da kai daga azaba mai raɗaɗi. To nan tambaya ce domin a saka maka kaunar abun. Misali Allah kuma da ya ce hal ataka hadithul ghashiya, kaga wannan istifhamu tahwif, tambaya ce ta saka razani. Shin yanzu labarin mai lullube mutane da tsoro ita ce alkiyama ya zo maka? Me zai nuna ma tsoratarwa ce? Sai aka soma da ta wujuhun yawma idin khashi'a, ba a soma maganar na'ima din ba, sai da aka faɗi khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya, dan ka shiga taitayinka. To sannan daga baya aka ce wujuhun yawma idin na'ima. To nan istifham ne litashwik. Shin yanzu labarin bakin Ibrahim alayhi salam ya zo maka? Nan sai aka ce hadithu dayf, kalma ta dayf baqo. To sai dai kuma tasduqu alal wahidi wal jam, tana gaskata akan daya da kuma jam'i, ko sun kai miliyan nawa. Zaka ce ja'ani dayfun, ya tamil an yakuna dayfan wahidan aw an yakuna dayfayn aw an yakuna adyafa, zai yi zan bako ɗaya ne ko baki biyu ko kuma baki da yawa. Akwai kalmomi da yawa wanda zai gaskata ga namiji ko mace ko jam'i ko kuma ainihin mufradi ko tasniya. To dayf yana daga cikin wannan din. Shin labarin bakin Ibrahim alayhi salam ababan girmamawa ya zo maka? To badi uzi bada ana nufin manzo alayhi salam. To amma wannan tambayar kai ma yanzu ana tambayar ka. Labarinsu ya zo maka? Idan bai zo maka ba, ka sakunne ka ji yadda ta kaya, kuma ka ɗauki darussa da ya kamata ka koya kai ma, musamman na tarbar baki idan sun zo. Aka ce musu al-mukramin, ko dai saboda girmama wadda annabi Ibrahim ya yi masu, shi yasa aka ce al-mukramin, ko kuma saboda girmama wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu, domin mala'iku ne. Allah ke cewa bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Kenan su mala'iku ibadun mukramun, bayi ne ababan girmamawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan duk wani mutumin kirki kuma yana girmama su, yana mutunta su. To shi yasa sai aka ce al-mukramin, idh dakhalu alayhi fa qalu salama, yayin da suka shiga zuwa gare shi sai suka ce salaman, wato kenan nusallimu salaman. Kenan ya zamo jumla fi'iliya. Kun ga idh dakhalu alayhi, ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu biyutan ghayra biyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Aka ce ya ku masu imani, kada ku shiga gidajen da ba naku ba sai kun nemi izini kun yi sallama ga masu gidan to yanzu su wannan bakin mun ji sun nemi izini ba mu ji neman izini ba kawai idkhalu alayhi shiga kawai suka yi to sun nemi izinin ko ba su nema ba ibn qayyim rahimahullahu ta'ala da yazo tafsirin wannan aya yace yana yuwa gidan ibrahim alayhi salatu wassalam gida ne na baki kofar sa a bude take bako baya bukatar masu ya nemi izini gidansa gidanku ne ku baki da kai sallama gidanka kaga ba sai ka ce mutanen gidan in shigo ba za ka ce haka ba sallama kawai za ka yi ka shiga to shi ma alaihi salatu wassalam gidansa gidan baki ne mutum ne mai yawan baki kuma mai karrama baki to duk wani bako idan yazo gidan ibrahim alaihi salam kawai yazo gidansa yadda in ka zo gidanka za ka yi sallama ka shiga ba sai ka nemi izini ba to shi ma gidansa haka yake shi yasa anan ba ambaci ainihin izini ba kamar yadda ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambata saboda haka idkhalu alayhi yayin da suka shiga zuwa gare shi kaga can aka ce dhaifi mufradi aka ce al-mukramin ba a ce al-mukram ba dan a nuna ba dai bane kuma sai aka ce idkhalu ba a ce idkhala ba dan a nuna ba bako dai bane ba yayin da suka shiga zuwa gare shi faqalu salama sai suka ce muna yi maka sallama qala salam sai yace aminci ya tabbata a gare ku to nan tasu tazo da nasba nasa yazo da rafa'a qalu salaman qala salam ba a ce qala salama ba anan sai malamai masana harshen larabci suka ce ibrahim alayhi salam ya tabbaka fadin Allah subhanahu wataala wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan an yi maku gaisuwa da wata gaisuwa to kuma yadda wacce tafita ko kuma kuma yadda daidai da yadda aka yi maku kun ga Allah sai ya fara da ahsan sanai ce aw rudduha mana in so samu ne kada ka mai da yadda aka yi maka kai da kai dora akan abin da aka yi maka to anan ibrahim alayhi salam ya dora sama da abin da suka yi domin su taqdirin maganar su nusallimu salaman kenan nusallimu kaga fi'ili ne muzari'i nusallimu salaman salamin ya zama maf'ulun bihi nusallimu akwai dhamiri musatiri taqdiruhu nahl wanda shine fa'ili salaman sai zama maf'ulun bihi to qala salam shi kuma anan zakai taqdiri biyu ko dai ka ce tahiyati salam kaga sai zama salam khabarun li mubtada'in muqaddam tahiyati shine mubtada salam khabaruhu ko kuma salamun alaikum nan kuma sai ya zama mubtada'un li khabarin muqaddar alaikum din shine khabar dan idan ka ce salamun alaikum alaikum shine khabar to koma dai menene shi yanzu ya mayar masa da jumla ismiya a ka'idar larabci ita jumla fi'iliya tadullu alal huduth wat tajaddud tana nuna faruwar abu da sabuntakarsa ita kuma jumla ismiya tadullu alal dawam wal istimrar tana nuna dawamar abu tutur ba yankewa kuma abu ne mai zarcewa to abinda aka ce mai dawama mai zarcewa yafi karko yafi kwalici sama da wanda za a ce kaman sabo ne yana sabuntuwa to kenan shi yanzu ya mayar musu da jumla ismiya su kuma sun yi da jumla fi'iliya shi yasa yanzu tasa sallamar tafi tasa karfi kenan yanzu radda salama bi ahsan minha ya mai da sallama da wacce ya zama ainihin tafita to wannan yana nuna mana wato ainihin ladabi na shiga gida na karanta mana aya la tadkhulu biyutan ghayra biyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha duk yadda kake ganin gida na ƴan uwanka ne gida na abokinka ne gida na aminai ne to musulunci bai yadda ka zo kawai ka banka cikin gidan ba a kai sallama kuma idan kai sallaman nan ka kauce fuskarka daga abin da yake faruwa a gida akwai wanda ba sa da wannan fiqihu gida suna ya tara wani gidan mai fadi ne wani kuma dan kurkutun gida ne wani gidan daga soro kana hango kuri gidan to bai kamata lokacin da zaka zo ka zura kanka kana saitin cikin gida sannan kai sallama ba a idan ka zo kauce daga gefe sai ka ce assalamu alaikum sai ka koma gefe ba ka kura ido kaga wa zai fito ba bai daga cikin ladabi wani yazo gidan manzo alaihi salatu wassalam sai ya zura kai yayi sallama manzo alaihi salam yana tsefe kansa da kum manzo Allah ya ce inda na ga dama in tsiyaye idan ka da wannan kum din kuma babu diga yace me yasa aka shar'anta sallama ai dan kar ido yaga abin da yake cikin gida to amma kai sai da wani ma sai ya kare muku kallo sannan wani ya sallama to me amfani sallamar ka wannan bai daga cikin ladabi kuma sallaman nan idan kai daya ka saurara ba ka ce assalamu alaikum assalamu ba daidai bane wannan kai sai da ka kammala abin da kake tsaf sannan ka taho shi mai gidan baka san halin da yake ciki ba kai sai da ka kintsa ka shiga ban daki kila ma ka ci abinci ka koshi shi kila ma bacci yake lokacin da ka zo kila shi yanzu ya shiga ban daki kuma wai so kake da ka rufe baki ya fito bai daga cikin ladabin zamantakewa irin wannan kuma a musulunci ma ya halatta idan kai wa mai gida sallama ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ma sai an jima bana da lokaci kuma kada ka ce wulakanta kai Allah ya ce wa in qila kumurji'u farji'u azkalakum in aka ce ku koma wannan shi fi tsarki gare ku kamar yin na faɗa baka san halin da ka same shi ba wal'alla ma ka same shi a cikin yanayi na rashin kwanciyar hankali wani family issue ya taso mara daɗi hankalin kowa ya tashi a gidan ba zai iya saurara ka ba wai kuma kai so kake ya zo ya maka walwala da fara'a kuma abin da ba zai yiwu ba to wannan ladabin muna da kusuri a kansa akwai wanda in ya zo wallahi sallama a jere sai ya maka wajen goma salamu alaikum yayi tai yayi tai yayi tai ladabin musulunci in kai sallama daya sai ka saurara anjima sai ka sake daya sai ka saurara idan kai ta uku kaji shiru juya kai tafiyarka sayyidina umar Allah ya kara masa yadda abu musa al-ash'ari ya zo ya yi masa sallama daya biyu uku sai zuwa ya tafiyarsa sayyidina umar sai fito sai ga shi ya tafi sai ce me yasa daga sallama daya biyu ka tafi sai ce manzo alaihi salam haka ya faɗa yace al-istizanu salat wannan neman izini da sallama uku ake yi kun sha jin sa dogon hadisi ne ba sai na tsawaita ba almuhim wannan shine ladabin da ya kamata mu kiyaye kuma kai ma a gidanka kaman yanda muka sha faɗa ba za ka so ka ga abin da ba daidai ba a gidanka wato ka zamo mai gida dattijo mai dattaku mai gida da yake son gyara ba kama laifi ba yanzu akwai mai gidan da ba shi da dattaku irin na masu gida dan zamanin mai gida ne laifi yake nema sadab 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 sai dai a ga shi tsakan gida Allah ya kama ku dama kaza kaza wannan haramun ne kai ma in Allah ya maka irin wannan ba za ka yi labari ba ka gani Allah subhanahu wata'ala ya ladabtar da mu kada mu bibi al'aurar juna manzo alaihi salam saboda iya zamantakewa sa alaihi salam in ya dawo daga tafiya to sai ya sa ayi sansani bayan gari dab da shiga gari yadda za a ji haniniyar dawakai a ji motsin dabbobi kowa ya kikkitsa manzo Allah ma yake ce ku saurara wacce ba ta yi kitso ba ta yi kitso wadda ba ta yi kunshi ba ta yi kunshi wadda ba ta kintsa ba ta kintsa kuma alaihi salam in ya zo gida sai ya so mu shiga masallacinsa ya yi nafila raka'a biyu ma'ana dai inda wani dan abin da ba daidai ba a gyaggyara ka shigo a cikin farin ciki ya bawan Allah laifin ba so ake a gan shi ba idan ka ga laifin me ka karu da shi kai ma laifukan ka suna da yawa Allah yake ta rufa maka to me yasa kai kun ba za ka saka yama wani ba to bai daga cikin ladabi kawai ka zo ka auka a yanzu da Allah ne imta mu da waya yi waya kace in Allah ya yarda ina sa ran gobe in yanzu na iso gida kaga duk abinda ba daidai ba sai a kyakkyara shi sai ka isa a cikin walwala da farin ciki idan ana cin baure ba a tona cikin sa kakkace iyalanka wai komai sai kaga shi fillafilla ranka ba zai dadi ba wasirru fi ma yusarru fihi sunnatu sunnani haka yake kamata a riga yi abinda yasa wata nan zaka ga abinda har ka mutu haushin sa ba zai wuce a cikin zuciyarka ba in kace zaka dunga irin wannan aukan ranka ya baci dan su ya baci ku yi ta jin haushin juna kuma wannan babu alheri a cikin sa saboda haka dai wannan matsala ce mai fadin gaske ina tuna wani mugun mai gida da ake ba mu kissa kawai wai yana zargin matarsa ko tana wasu abubuwa ba daidai ba ko menene da ya tashi zai tafiya sai ce zai yi kwana kaza ko yana zargin ta dai da rashin tsafta wani abu da bai kamata ka bata kin abubuwa yace zai yi kwana kaza kawai shikenan sai gashi ya auko gida yana fadowa aka ce ai ga ya fadi ita kuma da yake ta fishi wayo sai ta fara take ta shure shure cikin ta ya kulle ba ta da lafiya ana ta abin nan tana ta wulle wulle to kaga yanzu sai magana asibiti kuma ita kuma ta yi kokari ta kare kanta saboda in ya same ta ba lafiya duk abin da ya gani ba daidai ba dole ya ba da uzuri tunda rashin lafiya ai uzuri ne a shari'a albihim dai don Allah mu dinga tausayawa mu dinga sakayawa kana da laifuka da Allah yake sakaya maka kana da laifukan da Allah yake suturce ka laifukan da muke a yau da za a rubuta su a cikin goshin mu ba zai kalle mu ba mu isa kallo ba amma Allah sai ya rufa mana asiri a gan mu ga nan fesfes a cikin mutane Allah mun gode to saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa qalu sa qala salam sai yace aminci ya tabbata gare ku qaumun munkarun wato ku duba tarkibi yace qaumun munkarun me yasa yace qaum saboda sun zo da siga irin ta yan adam irin ta mutane to kuma me yasa yace munkarun saboda bai san su ba ma'ana ku waɗansu mutane ne wanda ba sanannu ba to wannan kalmar ya faɗe ta ne a gaban su ko bai faɗa a gaban su ba wasu suna ganin cewa wanda Allah ya faɗa a gaban su to a cikin wannan din in ya faɗa a gaban su ma akwai usulubi na ladabi dan bai ce ana unkirukum ba ko la a'rifukum bai ce haka ba sai ya ce qaumun munkarun to ga wasu mutane dai wanda ba a sani ba wasu kuma suka ce a'a wannan ma a ransa ya furta bai faɗa musu ba kuma wannan shi ne akarab shi ya fi kusace ga irin ladubban annabawa da kyakkyawan mu'amalarsu da iya zamantakewarsu faraga ila ahlihi shikenan kawai sai ya saci jiki ya shiga cikin iyalansa kamar kace ya sadada ya tafi zuwa ga ainihin iyalansa faja'a bi'ijlin samin sai ya zo da naman dan mariki kosashe mai mai to anan ku duba ladabin karban bako da suka zo ya zauna da su faraga ma'ana asace sai ya wuf sai ya shiga gida wannan haka ya kamata kai idan kai bako kai ya zai idan kai bako tsakani da Allah ya zo ya zauna sai ka ce to sai an buga kuma ya kamata a yi yanzu dai ba a dora abincin gidan ba kuma ni go yanzu ko an gama na sayarwa to kaga sai ta a dama ni minti biyu ma ya isa kawai sai ya tafi yasa saboda ka jika masa aiki kuma ka nemi ya zauna ba to amma shi bai yi wannan ba da yawa wallahi akwai wanda in yi bako sai ya fara ta to yanzu dai to tsaya mu gani yanzu ai kuma ma'ana dai ka dora masa nauyi yanzu ya rasa yadda zai yi da kai, sai dai ko abinda ba a rasa ba. To tun a nan ka ɗan sauke shi, ka ɗan sace masa gwiwa. Abinda malamai suke cewa in ka duba adabu da yafa, baƙo ma yana shigowa gidanka na farko nuna masa bandaki, baka san yadda ya zo ba, kila ma a matsayi zo da bawali ko ba haya, yana zuwa miƙa masa buta ka ce masa ga wurin zagayawa. To kaga ka yi masa yadda zai samu ƙwarya-ƙwaryen natsuwa wanda yake kawo masa agajin farko. In akwai wani abu da yake ɗauke da shi, shi ke da sai zai zuba. To kafin ka fara masa hira, kawo masa abinci. To yanzu wani sai ya maka minti 30 yana ma hira. To kana cewa hakan shiru kana yaƙe, yawwa kake ji, kishirwa kake ji. To in wani labari za ka iya ba shi. Tun kana ina suwa ne, kai wallahi abin da kwana kaza, suwa ne lafiya. Tun kana cewa lafiya aka rika ta amma ka shiru ga baki ɗaya. Wallahi duk muna da irin wannan kura-kura, ya kamata mu gyara su. To shi bai yi wata-wata ba, kawai sai ya saɗa ɗa. Faja'a bi'ijlin samin, a wata ayar bi'ijlin hanib, da nama wanda yake gasasshe. Ko ka ce soyayye, amma abinda malaman tafsiri suka fi rinjayarwa shi ne nama gasasshe. Akwai abin da suke cewa ar-radfu, wato a ƙona dutse, a gasa dutse ya zafi ya zafi. To shi kenan sai a share da an ɗora nama, sai ga cewa ‘yan mintuna ya riga ainihin ya nuna. To sai a zo sai a ba wanda za a baiwa. A nan ya zaɓi ya kawo masa nama gasasshe. Malamai suka ce domin shi gasasshen nama ya fi kowane nama daɗi. Na farko dafaffen nama roman duk ya zube a cikin ruwa. Yanzu idan aka kawo maka dafaffen nama ba roman, to gaskiya 30 a cikin 100 aka kawo wa, ko 40 a cikin 100, domin roman shi ne nama. Yawwa, wancan dai ka ci wani tuwo-tuwo ne, amma fa'idar tana cikin shi ruwan. To shi kuma gasasshen nama duk sinadaran suna nan mi'a fil mi'a, shi yasa ɗanɗanansa ya fi daɗi. To shi yasa ni ban gamsu da fatawar wasu likitoci ba. Akwai likita da na ji a satin da ya wuce ko sati biyu ne, yana cewa wai in so samu ne ka ci fiffiken kaza a sati biyu. To wannan in ba ka daidai za ka yi ba, Allah gafarta mana. Ai, manzo alaihi salam an ce wa habbu shay'in ilayhi lahab, manzo Allah cin abinci ma ya fi son nama alaihi salam. To annabawa ma kaga ba farau-farau ya kawo ba, nama ya kawo gasasshe, kuma samin mai ba ƙanjamin mai ba lafiyayye. To ka gani mai masallaci ya ce saboda Allah, ka gani. To anan malaman tafsiri sun tattauna suka ce to dama al'adu Ibrahim alaihi salam duk baƙon da ya yi zai kawo masa naman ɗan maraƙi ne, koko ala hasabin duyuf, abin gwargwadon yadda baƙin suke ne. Wasu suna ganin cewa yakan kawo maraba da baƙi gwargwadon yawan baƙi, ko kuma yadda ya kalli matsayinsu. Mala’iku ko sun rikida sun zamo ɗan adam, suna da kyawo, suna da kwarjini. Akwai wanda da ka gan shi mutum ne mai cika fuska, da ka gan shi mutum ne mai kwarjini, wani kuma Allah subhanahu wata'ala bai yi shi haka ba. To daga ganinsu mutane ne masu kwarjini, saboda haka sai ya kawo musu wannan san, ko kuma naman ainihin wannan ɗan maraƙin. Suka ce wala'alla idan wasu ne zai iya kawo musu naman ɗan akuya, ko ya kawo wani abu kamar ko kace kaji ko wani abu. Almuhim yanzu dai gashi an yi musu kyakkyawar tarba da kuma kyakkyawar karɓa. To malamai suka ce daga cikin irin wannan ladabin, ko da baƙo ya zo da mummunan manufa, yana zuwa kai sauri ka karɓe shi da hannu biyu da mutuntawa, to in dai ba rashin mutuncinsa ya wuce gaya ba, zai ɗaga maka ƙafa. Kuma wannan bit tajriba, kila ko baka gani ba, to ka sha jin labari. Akwai mutanen da aka ce sun zo domin kashe wani mutum, an ɗauke shi a matsayin sojojin haya. bai san su ba suna yin sallama yi saurayi musu lalimar ba wannan shekaru wajen 30 ko abin da ya faka a baya akwai amnu babu wani tsorata da juna ba matsalar tsaro suna zuwa yi saurayi karbe su hannu bibiyo ya shiga ya kawo musu abubuwa na karimci shimfida ta alfarma to suka ci abincin nan suka sha abin sha to ka san idan baki ya ci ido in na kirkire yana yin kunya to bayan sun gama suka ce to gaskiya alhaji ka ji da abin da ya kawo mu amma mutunta wanda kai mana wallahi ba za mu iya ba saboda haka kaga tafiyar mu to ashe kenan kun ga alheri yana da kushe mugunta shi yasa ake so ya kai bawon Allah ka zama mai alheri akwai kakar mu da take ba mu labari zama irin na shekara wajen 100 barayi su zo za su yi sata sai ta nuna musu kada su yi har sun dauko abin sata sai ta yi musu kada su yi ba ta yi musu ihu ba sai suka fadi suka yi gaisuwa ba tona musu asiri ba suka ce in Allah ya da sata gidan nan har abada shikenan suka yi tafiyar su to sun shigo ba su dauka ba aka fara ihu barayi aka jajjefe su aka rarrotse su to kun kulla da su Allah kiyaye almuhim anan kun ga na tabi na mutuntawa da girma wanda ya kamata a rufin ayyuba bago ta yadda na farko za ka samu fuska a wajensa kuma zai baje maka abin da yake tafe da shi ba zai maka kumbiya kumbiya ba saboda kai ma ka mutunta shi saboda haka fada bi ijlin sai yazo da naman dan maraki samin wanda yake kosasshe lafiyayye wannan yana nuna mana karimcin annabawa alaihi musallatu wassalam yanzu dan Allah mai kudi nawa ne wanda ma kudin ya kai zai yi baki ya ce a yanke musu dan maraki wannan a masu kudin ba ma wanda zaka ce ba masu kudi sosai ba kun yi sa'a a zo a dan siyo kaji ko zabi ko a siyo aje kasuwa a siyo amma shi wannan saboda su aka yanka wannan yana nuna karimci da kuma mutunta wato ainihin abin da Allah ya ce kun ga hadisi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bakonsa ashe girmama bako addini ne wanda Allah subhanahu wataala ya umarce mu yi fa qarrabahu ilaihim sai ya kusata wannan abincin zuwa gare su qala sai ya ce ala ta'kulu yanzu ba za ku ci ba to wannan gabar kun ga fa qarrabahu ilaihim sai ya kai abincin kusa da su wannan shi ya nuna da gaske so ake su ci yanzu idan bako ya zo ga kwano ne a rufe can sai ki tato ko zaka ci abinci to kaga in dai ba matsuwar tayi matsuwa sosai ba ni dai in ne sai ce a alhamdulillah saboda ba da gaske kake ba kore daga cikin yan uwan magaddawa in yazo da abinci sai ce maka wai bismillah ko alhamdulillah to sai ka ce alhamdulillah amma zan ci ba shikenan ba kai maganin marwaci kaga dai ba za ka ce ba alhamdulillah ba kai da jita yin rowa ne a ce maka wai bismillah ko alhamdulillah ma'ana shi so yake ka ce alhamdulillah shikenan ya cinye kayansa almuhim anan sai ya kusatar da abincin zuwa gare su to anan malamai sun tattauna shin duk bakon da kai idan kana so ya ci abincin sai ka kai kusa da shi ko kuwa malamai suka ce a ala hasabil adat wal ahwal gwargwadon yadda al'adar zamantakewa take idan yanayin zamantakewar shine idan bako ya zo a kai abinci a gabansa to ai masa wannan idan kuma al'adar wurin akai akan dining table a ce bismillah ku shiga to sai ai wannan ma'ana dai duk abin da idan an yi shi an girmama to haka ya kamata a yi ma ainihin wannan bakon domin ba kowane abu bane ba girmamawa a wani wuri ya zama girmamawa yanzu idan ka je kasar Sudan daga shehunan ne sun yi karatu ga ma mai masallaci shi ma karatu a Sudan yanzu ba Sudan ne idan yana so ya burge ka kana zuwa idan yayin ka dan akuya sai ya kawo maka danyar hanta ka dunga gutsura kana ci danya wato ya mutunta ka yankan naka ne saboda kai aka yi to yanzu mutun ya kawo ma danyar hanta anan sai ka ce ai kai ba maye bane ya za ka kawo mun danyar hanta to amma su kuma can mutuntawa ce to yanzu muka fara karatu ka fara duna hannu Allah ya gafarta to almuhim dai malamai suka ce ala hasabil ahwal wal adat gwargwadon al'adun mutane da kuma yanda yanayi ya nuna idan al'adar wajen akai gaban su ne sai akai gaban su idan al'adar wajen akai wani waje su je ne to sai ai haka kala ala ta'kulun anan wannan tambayar bata dace da wasu wurare ta dace da wasu wurare nan da yace ala ta'kulun malamai suka ce akwai tsantsan ladabin zamantakewa saboda idan yace kulu kaman umarni yake ba su shi kuma ba ko girma ba shi ake to daga cikin yanayin al'adun su a ce da kai ala ta'kulun shin yanzu ba za ka ci ba ga abinci nan ya kamata ku ci to zai ji a ransa baka nuna masa wato karfa karfa ko kafi shi ba dan in ka ce ku ci ma'ana kaman umarni nake ba ku to shi kuma wannan akwai al'amru akwai kuma al'arud al'arud shine ayi maka tai ayi kaza ala ta'kulun shin yanzu ba za ku ci ba ma'ana ya kamata ku ci to anan ma malamai suka ce ya danganci al'adun wuri akwai wajen da mutunta bako idan ka kawo abinci ku ci tare wannan shine mutuntawa a wajen sa akwai wajen da mutunta bako idan ka kawo ka kauce haka ne ko ba haka bane amma koma me kada ka zo ka kawo mashi abinci ka zura masa ido kai ba kwa ci tare kuma kai baka tashi ka bashi waje ba sai ka hana shi ya ci abin kirki to amma idan ka kauce ka dade sannan ka dawo in ba ya cinye gaba ɗaya ba loba ɗaya sai ba albajiri sai ka dauka rabi yace ba albajiri rabi to dai ba lokaci za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu gobe abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din ban ji ba to yana tambayan mai hukuncin matar da tace a sake ta saboda halin rayuwa to na farko abinda muka sha fada wa mata don Allah su koyi ladabin zamantakewa ba ke ce kika aurar da kanki a wajen wannan mijin ba iyayenki ne suka aurar da ke idan akwai matsala ki je ki fada wa mahaifanki mahaifan nan naki sune suka fi ki hangen nesa da sanin ya kamata idan Allah ya sa ma suna dan hali hali dan auren ya dore ma sai su zo su ba ku wani abinci na tsawon lokaci a ci gaba da zamantakewa kyakkyawa amma da yawa daga cikin abin da yake bata aure akwai wato barin harshen wayansu matan wasu ba su iya magana ba gaba ta daya kenan gaba ta biyu shi ciyarwa rukuni ne daga cikin rukunnan haƙoƙin aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana bayanin haƙoƙi na ciyarwa yanzu in ya zama abincin mutum ɗaya ne ga ɗanka ga matarka su biyu kuma abincin mutum ɗaya ne wa zaka ba ɗanka zaka ba ko matarka a nan malamai suka ce ɗanka zaka ba saboda ita matarka tana cewa ko ka ci yadda ni ko ka sake ni in je inda za a ci yadda ni shi kuma ɗanka yana ta idan baka ci yadda ni ba wa zai ci yadda ni to shi yasa fito da shi zaka ba ita in ba abinci ha za firaku baini wa bainika shikenan sai ta zama matar wani shi kuma ɗanka ba zai taba zama ɗan wani ba dole ɗanka ne to akan haka abinda nake so in ci a wannan gabar na farko masu gidaje don Allah su ringa yin hoɓɓasa gwargwadon ikonsu akwai masu gidajen da rowa ce ba wai rashin abincin bane gabaki ɗaya, wallahi marowata ne. Mun sha samun wayoyi daga mata, akwai matar da take mana korafi, mijinta ma'aikacin gwamnati ne, kuma yana noma, kamar ɗan kasuwanci da yake tabawa. Ta ce, amma wallahi slippers ɗin ƴaƴansa mata sai dai ita ta saya. Slippers. Saboda mako da mugun hali. Wannan cutarwa ce, wallahi haramun ne wannan abin. Musamman ƴaƴa mata. Kenan yanzu ƴa mace idan ta kai matsayin budurwa, kai uba ba za ka ɗauki nauyin buƙatunta ba, to wani saurayi zai ɗauka a waje. In kuma ya ɗauki nauyin buƙatunta, to duk abin da ya biyo baya kai ka saya ka biya al'ada. Allah ya kiyaye. Saboda haka dai in mai gida bai iya ciyarwa, to dole sai dai ya sake, amma ba ke za ki ce sake ki ba. Ki je ki kai ma iyayenki ƙara ko ƙorafi, su za su kira shi su zauna da shi, sai a samu bakin zara. Allah ya datar da mu. To, wannan shi ma ƙorafi ne na cewa ya kamata a yi wa wasu matasa nasiha wanda suke buɗe makarantu na tahfiz. Kamar yadda mai takarda yake nunawa, duk wanda bai yi karatu irin nasu ba, za su nuna bai iya ba. Sannan kuma manufar ita ce yara su yi musabaka ko dai a samu kuɗi ko abin da ya kama da haka. Abin da nake nasiha ga ƴaƴanmu da ƙannenmu matasa, don Allah su tsarkake niyya tsakaninsu da Allah. Innamal a'malu binniyat. Ko yadda Al-Qur'ani abu ne mai lada, na taɓa hikaito muku kissan Imam Abu Hanifa, Allah ya ji kansa da gafara da rahama. Wani ya koya ma ɗansa sura Fatiha. Fatiha ya haddatar da ɗansa. Abu Hanifa ya ɗauko dirhami 1000 ya ba wannan malami. Mai ba da labarin ya ce a lokacin ana sayan rago dirhami 1. Ma'ana yanzu ya ba da rago 1000 akan an koya ma ɗansa sura Fatiha. Malamin ya ce aka rama kallon abin ya yi yawa, ya ce wallahi abin da ka koya masa ya fi abin da muka baka. Da muna da abin da ya fi wannan ma da mun baka. Wannan mai yake nuna matsayi na koyar da littafin Allah. To amma me a tsarkake niyya. Kuma mu sani karatun Al-Qur'ani abin da ya fi komai muhimmanci a karatun Al-Qur'ani abu biyu ne. Makharijul huruf da kuma sanin wurin tsayawa da wurin tashi. Ba a ce dole sai ka yi murya irin yadda Larabawa suke rangada murya, ba wanda ya wajabta maka wannan. Ya zama ba ka cakuɗa faɗin zayun da zalun da za'u, ka san yadda za ka furta wa'annan. Sinun fa'un sadun, kana bambance su a wajen faɗa. Shi kenan ha'un da ha'un, wannan shi ne abin da ake nema. Saboda rashin bambance su zai cakuɗa ma'ana. Na sha kawo mana misali. Allah yana cewa فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِ إِنَّا كُوَأَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّةً Allah ya ce mu muka zubo da ruwan sama zubowa. Kai sai ka ce إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّةً mu muka zagi ruwa zagi. Allah kuma zubowa yake magana. Mu muka zubo da ruwa. الصَّبُّ بِالصَّاد zubowa. الصَّبُّ بِالسِّين zagi shi. Kaga ashe rashin fitar da haruffa daga mafitansu sai ya canza ma'anar karatu. To abin da ake nema a wajen kowane musulmi, da Fatiha da za ka yi sallah da ita, da iya surorin da za ka karanta na Al-Qur'ani kana iya fitar da haruffa daga mafitansu. Ba wanda ya ce sai ka zo ka yi wani abubuwa kamar yadda ƙwararru da suka yi fice a karatu za su yi. Kullum bi hasabihi. Shi musabaqa Al-Qur'ani tashji'i ne. A zaburar da matasa su haddace Al-Qur'ani, shi yasa dole za a tantancewa yafi wannan tarbiki. In ba wannan tantancewar, to sai ka rasa na ɗaya da na biyu da na uku. Shi yasa ake dan mammatsawa a ga wa yafi tarbiki, wa yafi tilawa, wa yafi kaza, wa yafi kaza, dan a tantance a san waye na ɗaya, na biyu, na uku, kuma wannan ya ƙara zaburar da dalibai. Ba wai dan an ce shi wancan da ya zama shine na ƙarshe in yi sallah ba ta yi ba ba wani malami da ya ce wannan saboda haka kenan abinda ake nufi ta dabiqi shine ka iya fitar da harufa daga mabutan su amma don Allah kada mu dauki yaran nan wata kadara ta sana'a ni na sani akwai makarantun da fam ne ma sai an cika percentage na dan musabaka nasu ne duk abin da aka bashi na kyauta to sanar da percentage kaza kenan kaga sun zama kuran roko sun zama abun neman kuɗi wanda kai malamin ma ya kamata a ce kai masa wani alheri a ce dalibin makarantarka ya ci gasa ka ce to ni ma ga wani ƙarin takuici daga bangare na kaga ka shajja'a shi ka karfa shi ka zaburar da na baya su ma ya zama ilimin sun zabura saboda haka don Allah ƴaƴanmu marasa ku tsarkake niyya aiki kuke mai dumbin lada a wajen Allah amma idan niyya ta ɓaci to Allah ya kiyaye yana tambayar cewa an kwadaitar akan harkar ciyarwa to yanzu mutum ko iyayensa ya ciyar zai sami lada kuma zai iya tawassuli da wannan ciyarwar ya samu lada amsa shine na'am ciyarwa duk wanda Allah ya wajabta maka ka ciyar da shi in ka ciyar da shi ina maka albishir kafi samun lada ma a wajen Allah sama da ciyarwar da take ta mustahabbi akwai hadithin muslim hadithin abu hurairah Allah ya kara masa yadda manzo Allah yake cewa dinarin da zaka ciyar a wajen miskini dinarin da zaka ba wani mabukaci dinarin da zaka ci fi sabilillah da dinarin da zaka ciyar da iyalanka to wanda ka ciyar da iyalanka shi yafi girman lada a wajen Allah subhanahu wataala Allah duk amma nan mai gamji yana cewa wanda ya kama matansa cin su da shan su ya dauka yana yi gwargwadon iko tamfar wanda yayi sadaka har ma yafi mai sadaka wajen sarkin mu Allahu ta'ala wanda yake kowa to wannan yana nuna maka falalan wannan saboda haka abinda nake so in ayyada ka don Allah inda Allah ya hore maka iyayenka kafin ma ka dinga kai musu abinci ka tambaye su da Allah mama wani abinci kuka fi so baba wani abinci kuka fi so ce wallahi mu dai azumin nan in so samu ne idan an sha ruwa a ce akwai dan farfesun kaji to shikenan kullun ka je shiwarin ka siyo musu zakara ko kaza ko zabo a zo a yi farfesu su sha wallahi wallahi sai farin ciki yafi hatta wannan limamin yayi ma addu'a wallahi ina ga ma mahaifinka da mahaifiyarka su kwana da farin cikinka yafi duk wani malami ma yace Allah ya ma albarka saboda su farin cikin su to ibada ce kai a wajen Allah subhanahu wataala na sha fada ina cewa ba hasada nake wasu malam mai masallaci cewa a kawo musu kudin addu'a ba amma dai idan kana da bukata mahaifanka suna raye to ka biya bukatun su sai Allah ya biya taka bukatar wauta ce mahaifanka na da bukatu na tufafi ko abinci ko kayan more rayuwa kai kuma a ce wai ka biya mu wani umara wai ma addu'a a Ka'aba kan ka zama wawan maka ka kyautata musu su daga hannu kawai su ce Allah ka biya bukatar uwa ne wallahi an gaba sai kai ta ganin haske kai ta ganin fatahi a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya datar da mu to tambaya yake na san irin abubuwan da suke faruwa a social media wai yana magana akan hadisi ahad ko hadisi sahihi ko hadisi mutawatir abinda ake kira hadithul ahad shine hadithin da ɗaiɗaikun sahabbai suka rawaito misali a samu cewa sahabi wani shi rawaito hadisi kila kuma sai a samu tabi'i wani shi ya rawaito hadisin daga wannan sahabin shi kadai sai a samu almajirin tabi'i shi kuma shi kadai ya rawaito misali hadisin innamal a'malu binniyat ai kaga sayyidina umar shi kadai ya rawaito wannan hadisin. To yanzu zaka ce tunda Umar shi kadai ya rawaito wannan hadisin ba za a yi ki da shi ba, bal jigon addinin musulunci ne ma shi wannan hadisin. Shi yasa ina jin waye daga cikin malamai ko Imamu Nawawi ne ko Ibn Rajab ko waye yake cewa arba'un hadisi akwai hadisi guda hudu sune jigon addinin musulunci. Akwai hadisi innamal a'malu binniyati da man ahdatha fi amrina hadha da innal halala bayyinun, wannan ne na cikin hudun yace to wannan sune jigon addinin musulunci. Saboda haka idan ka ji wasu suna magana wai ba za a yi aiki da hadithul ahad ba, ko dai sun jahilci maganganun magabata ko kuma san zuciya. Akwai masu miyagun aqidu wanda hadithul ahad su ne suka cin karo ko suka ragargaje wannan aqidun nasu. To idan suka ce sun rushe hadithul ahad, ma'ana hadithan ɗaiɗaiku, to kenan yanzu aqidunsu bara gurbi suka yi wagata. Saboda haka hadithul ahad karɓaɓɓe ne a wajen malaman musulunci tun daga da har zuwa yanzu. Idan ka duba manzo Allah ya aika sahabbai ɗaiɗaiku, misali Mu'adh bin Jabal, shi kadai manzo Allah ya aika ainihin Yaman, yake ce masa farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine kadai ta Allah subhanahu wataala, in sun maka biyayya a bisa wannan ka koya musu sallah, ka koya musu zakka. Kenan sai su ce to Mu'adh ba za mu karɓe ka ba tunda kai kadai ne manzon Allah ya aiko? Haka za ta yiwu? Bal abinda malamai suka ce shi manzo alaihi salam ma daga cikin kasiyar da Allah ya masa zai furta wani abu na addini gaban koda mutum ɗaya ne manzon Allah ya sauke nauyi. Me yasa waɗansu hadisan sai a wajen matan manzon Allah ake samu? Wani hadisi Ummu Salama kadai za ta ce manzon Allah ya faɗi kaza ko ya aikata kaza, tunda ya aikata gabanta ya sauke nauyi duk duniya. Wani lokacin da na Aisha za ta ce manzon Allah ya ce kaza, tunda manzon Allah ya faɗa a gabanta ko ya aikata, manzon Allah ya sauke nauyin duk duniya. Ita za ta isar wanda ta isar wasu masu isar har abin ya zo gare mu. Wannan shine ainihin addinin musulunci. Hadithi sahihi kamar yadda muka sani shine hadithin da sun ambaci sharuɗansa guda biyar ya zamo cewa nagartattu ne suka rawaito shi. Rijal, tunda ka san ana kallon rijal, an wane, wannan an wane zaman kansa yake, kuma shi ne hadithi. Shi yasa wasu daga cikin magabata ma idan ka faɗa musu matanin hadithi sun ce to yanzu ka kawo riba, ina uwar kuɗi? Uwar kuɗi shi ne mazajen da suka rawaito hadithin. Idan duka nagartattu ne, to shi kenan sai a ce wannan hadithi ne karɓaɓɓe, bai zamo hadithi mu'allal, bai zamo shadh ba, bai zamo kaza ba. To sai a ce wannan hadithi ne sahihin, ma aka ce sahihun li zatihi, sahihun li ghairihi, sannan a ce hasanun li zatihi, hasanun li ghairihi. Misali hadithi hasan da hadithi hasan biyu uku hudu in duk sun zamo hasan, to gabaki ɗaya sai a ce wannan sahihun ne li ghairihi, hadithi ne sahihi ba ta wannan hanyar ita kadai ba, ta hanyoyin nan hasan. To idan aka samu hadisi dha'ifi ba dha'ifan jiddan ba, ya zo ta wannan hanya, to sai a ce wannan hasanun ne li ghairihi, hasan ne ba ta wannan hanya shi kadai ba. Amma idan aka haɗa hanyoyin gabaki ɗaya ya zama hadisi hasan. Shi kuma hadisi mutawatiri shine hadisin da aka rawaito ta adadi mai yawa wanda hankali ba zai iya ƙareta shi ba. Yanzu misali akwai zancen da yanzu a ce Shehu Dan Fodi wani malami da aka yi a Najeriya, akwai wanda ya taɓa ganinsa a cikinmu? Ba wanda ya taɓa gani. To akwai wanda zai kore cewa an yi Dan Fodi a Najeriya? Ba wanda ya isa. Labarinsa mutawatiri ne. Wasu suna cewa aƙalla a ce wajen mutum ɗari, wannan kuma ba wai lazimi ba ne ba. Aƙalla za ka samu hadithi sahabi biyu uku suka rawaito shi, amma sai ka samu tabi'ai ɗaruruwa sun rawaito wannan hadithin, sannan almajiran tabi'ai ɗaruruwa. Haka nan tsabakan atba'u tabi'in, kaga wanda yake cewa hadisi ne mutawatiri, ma'ana dai ya kai matsayin da ba isa a ce wannan hadisi ba gaskiya bane. Yanzu misali alqur'ani, ai kaga ba za a ce wannan aya abinda sahihi ya ce li zatiha ko li ghairiha ko hasan, a'a qur'ani tawatiri ne. Yadda alqur'ani ya zo mana ya fi karfin a ce harafi kaza ko kalma kaza ko jumla kaza ba gaskiya bace, abin ya wuce wannan. Kamar da yanzu da za a ce ana shakku, wai yanzu wannan a cikin garin dutse muke ko kiyawa muke, za a yi wannan tababar? Akwai wanda yake tababa a ce yanzu a cikin Ramadana muke ko a cikin Dhul-Hajj muke? Ba wanda yake wannan tababa. to haka na ayoyin alqur'ani da kuma hadisi mutawatirai malamai sun ambaci irin hadisi da suke maganan azaba kabari da kuma man bana lillahi baitan ga sunan dai hadisi na haudun nabi sallallahu alaihi wasallam da shafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan hadisi ne wanda suke ainihin mutawatirai saboda haka dai ya kai dan uwa idan hadisi ya inganta ko ya zama mutawatiri ko ya zama sahihun li zatihi ko sahihun li ghairihi ko hadith hasanun li zatihi ko li ghairihi kawai alal ra'si wal aini yawa kai da fata wajibi ne ainihin ya zama an yi aiki da shi in na aikata ne aikata in na bari ne umarnin ya zama ainihin an bari to muna godiya ga Allah subhanahu wataala lokaci ya riga yayi mana ainihin halin nasa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم توفنا مسلمين وليقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم هد شباب المسلمين اللهم اصلح احوالهم يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم انت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين